Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Madar gwamnatin Najeriya ta ce wasu sun yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka, inda ya nuna akasarin matasan Najeriya na son samun komai bulus. Sakataren APC mai Malabu ne ya ce gwamnatin na ɗaukar matakan inganta rayuwar matasa da samar da ayyukan yi daga tashoshin teku na tudu.
Gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar, shi yasa ba a jira, ana so a yi shi yanzu.
Wasu ‘yan banga sun yi wofi sun sace sandar majalisar dattawa, inda daga bisani ‘yan sanda suka gano sandar a ƙarƙashin wata gada, kuma sun sake sanata Omo Agege mai maraba ga shugaba Buhari da majalisar ta azawa alhakin sace sandar. Saminu Azare na almajiran Ibrahim Elzazzaki Abuja ya ce ɗan ƙungiyar su Rufai Abubakar da ya samu rauni a zanga-zanga Abuja ya riga mu gidan gaskiya.
Kai da kai ta bayana ce yaron yana nan rai kukwai mutu kukwai, an harbe shi har kwakwalwarsa ta fito.
Sojin Najeriya sun bada labarin kama Bayose Tanimu da ake zargi da jagorantar gungun miyagu masu kashe-kashe a takun jihar Taraba. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Profesa Usman Bugaje daga Katsina, da kuma shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani, wanda zai karasa jawabin nasa. Ga Profesa Bugaji.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fasoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare. Dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi. Saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yanda za a zauna tare. Saboda haka da Allah mai bi ƙa'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kaman mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimake sauran, domin za su ga Najeriya ta abin kirki, su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ko Mr. Mark Amani ƙarasa jawabin nasa yi da cewa,
mai magana Mr. Mark Amani, president na Middle Belt Progressive Forum, shugaba na ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A gaskiyar magana, wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai ka to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya
idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin Najeriya wallahi mun bata amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau yace menene ya san dai shugabanci abin ma shi saboda shugabanci muke karkashin mutanen mu sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka karkashin mutanen mu na arewacin Najeriya aka zo ga daidai ba maimakon mutanen da ake son an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun rike kowa ya kasance kasance mun yi da mun karkashe su ni ne ke tabbatar ma siyasa ma ba huwa zai ba mun kirkiro wa kanmu da ba gaskiyar magana abinda nake cewa dan Allah ina roƙon a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa chairman na kan bangaren arewacin Najeriya da shi mai tangale chairman na sarakunan CPC arewacin Najeriya sannan sarkin mutumi a zauna mu je mu zauna mu nemi mafita magana yana wannan gurin a dunkule saboda haka mu san matakin da za mu dauka idan muka dawo gaba da abin da ke faruwa ta bangaren Fulani da manoma akwai mutanen da ba su ma san ma me ake nufi ko su Fulani ma da wadansu manoman da ake interview da su wadansu ba abin da suke ci ba su ma san yadda ake nufi ba ana maganar ko Ladin Fulani yake to maganar Shanuhu ba haka ne da ne shekarun ba da su wuce da mu ce yaran Fulani sun taso daga Kano hanya suke bi sak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba kasan ma gaba ɗaya ba ta kai ba wanda yake da wurin da zai ce ga shi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su nan dai su suka tattali da wadannan wuraren a matsayin nasu mu biya kan mu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai kun lokacin da yayin siyasar Najeriya suka yi tattira inda Fulla su yi daga Najeriya har da ina Afirka dawo Najeriya za ku shuka miki ciyayi za ku yi wani
annabi wahidu
aka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana